الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم الاثنين شان أيجوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبود دليل حدود 30 دعوكو ودتي دي دي da 30 ga watan bakwai shekara ta 2012 a zamu tashi tafsir a aya ta 95 a cikin 30 mun tafsiri a cikin suratul an'am a da farko ga tambayoyi wani yace ina da tambaya ni ce dai mijina a ya bar ni shekara uku ba zuwa ba alke ba ci ba sha har shekara uku yana da mata biyu a wani garin yanzu an aiko yaransu zan yi masa takaba ne ko ba zan yi ba tunda bai sake ki ba har yanzu kina matsayin matarsa za ki masa takaba kuma ki yafe masa abin da ya na shiga cikin haƙƙinki don a tsaya ki har wannan tsawon lokaci zalunci ne mutum in yi wata hudu ba tare da iyalinsa ba to mace tana da haƙƙi ta kai wajen alƙali saboda haka ya tsayar da shi kan ko dai ya zo ya rike iyalinsa ko kuma a raba su idan ya bashi muhla gwargwadon ijtihadin da alƙali ya so idan bai yi ba kuma shikenan sai ya fita aura sai ya bata a sai ya tilasta shi akan ya saki idan ya ki kuma alƙali ya bata auren a daga farin Allah ta'ala lil ladina yu'minuna min nisa'in tarabbusu arba'ati ashhur waɗanda suke ila'in siran tsawon za su kusanci iyalinsu ba to za su saurara har za a saurare su har wato wata hudu saboda haka wata hudu ne aka ba mu mutum dama ya ƙorace ya bar iyalinsa haka idan ya wuce nan to a wajen malik za a tsayar da shi ko ya dawo ya rike iyalinsa ko kuma a raba auren a wajen imam abu hanifa auren ya riga ya ɓaci daga zarar wata hudu ya riga ya wuce ko da alƙali bai tsayar da shi ba amma abin nan mazhaban malik ita ce a bar fatawa a nan kan cewar sai an mayar da al'amarin wajen alƙali don haka wannan tunda ba a riga an ɓata auren ba tana nan a matsayin matar ba saboda haka za ta yi masa taka ba sannan kuma ta nema masa gafara Allah kan Allah ya yafe masa akan abin da ya yi na shiga haƙƙinta ya yafe masa saboda tunanin irin kyakkyawan zaman da za aka yi Allah maɗaukakin sarki kuma shi ne zai mata wato zai ba ta lada na wannan haƙuri da ya fiya da ta yi ya halatta mutum ya ɗauki mace a babur ko ya kai mutum gidan giya ko gidan mata ya halatta mutum ya kai arna coci ko ya ɗauko su domin ni a caɓa nake yi wato idan mutum yana yin sana'a to lalle ya kiyaye iyakokin Allah yana daga cikin iyakokin Allah kan kada mutum ya taɓa wanda yake bata halatta a gare shi ba saboda haka kana yin a caɓa bai halatta ka rinka ɗaukan mace wadda take ajnabiya gare ka ba ƙanwarka ba ba yarka ba ba matarka ba ba ƴarka ba ba mahaifiyarka ba gwaggwanka ba ka ɗauki ta akan babur wanda yake wannan zai sa jikinku ya taɓa juna ko kafafunta su taɓa jikinka ko kuma ƙirjinta ya taɓa jikinka wanda yake kuma wannan haramun ne kuma su kansu mata ɗin bai halatta ba su rinka hawa irin waɗannan baburan kuma shi yasa aka yi a daidaita sahu domin mutane ya zamanto kan cewar mata an taimaka musu wajen don ubangijinsu sannan an samu tsafta a cikin al'ummar amma waɗansu suna ganin kan cewar ai yin haka wani abu ne daban bayan kuma tsabtace al'umma ne amma waɗansu suka rinka tawaya akan yin haka bayan karamar su ce karamar mu ce da baki ɗaya suturan mu ce ifin asirin mu ne ya za ka so ka ga kai mahaifiyarka ko ƴarka ko ƙanwarka tana shiga cikin irin wannan hali in ba larura ba to Allah ya kawo mana wata mafita amma waɗansu mutane kuma ba ka su da mutane sun haɗa kai da yanzu an yaye wannan al'ada ta zama to mushkila ba a cikin al'umma inda za a ga ana goyon mata wato a kan babur kuma yanzu gashi ne yanzu wannan musiba da ta zo na sauka
dinnan akan babur in aka zo ana yi kaga
sai ga kamar wato
ba dai ma dariya ke ta amma sai kamar usuba ce da abinda muka nema abinda aka ce mu yi shi dan Allah ba mu yi ba yanzu gashi nan mun zo muna yin abinda ana samu a cikin takura sanadiyar goye matan da muke akan babu abu na biyu kuma shine kamar ka kai mutun zuwa gidan giya sai halatta ka kai mutun zuwa gidan giya ba in ka san gidan giyan zai tafi amma in ba ka san can zai tafi ba baka da laifi tunda kai ba a ce maka sharadi bane idan zaka goyi mutun akan babur ka ce masa ina zaka je ya danganta shi abinda zai yi wannan baya kai abinda kake yi cinga aka yi da kai aiki aka yi da kai saboda haka zaka yi aikin ka akan neman halal din ka amma idan ka san cewar ga inda zai je to nan bai halatta ba yayin da kai haka ka ce maka masa a wajen sakon Allah kuma wannan kudin da kace sai ya zamanto kan cewar wannan kudin sai ya zamanto kan cewa kai laifin kai shi wajen sako duk da yake akwai magana akan cewa shin kudin ya halatta ko bai halatta ba to idan mutum ya tsaya ya duba kan cewa jihar mufakka ce to zai ce kudin ya halatta in kuma ya ce jihar ba mu jiha ce guda daya domin ainihin abin da kake yi shine ainihin sako din sai ya zamanto shi kansa kudin shi ma bai halatta ba haka zalika kai kirista zuwa coci kai wanda ba musulmi ba zuwa coci shi ma wannan shine mazhabar a'immatut talata cewa bai halatta ba bai halatta mutum yayi dauki wanda ba musulmi bai kai shi wajen bautarsa domin yana daga cikin taimaka musu akan sabon Allah yana daga cikin karfafa su akan fata da suke yi bai halatta ba musulmi yayi haka ba wanda ya saba anan sai Imam Abu Hanifa yana ganin kan cewa jiha ce mun fakka cewa tunda an yi ikrarun su cewa su ahlul zimma ne an yi ikrarun su su bauta dan haka dan mutum ya kai wajen bautar su babu komai amma wannan shine kai daga cikin malamai yake da wannan kaulin sauran malamai suna sabanin sa kuma wanda yake shine kai saboda haka yayin da kake irin wannan sana'a sai ka kiyaye da iyakokin Allah jalla wa ala duk mutumin da ya bar abu dan Allah Allah zai musanya masa da abin da ya fi shi alkhairi wannan yace bambanci tsakanin gafara da afwa bari da dauko maka maganar Al-Hafiz Ibn Kathir wanda kusan shi ne na gani wanda ya yi magana kyakkyawa wajen bambanta tsakanin abubuwan guda biyu al-maghfira gafara shi ne wato rufe zunubi shi ne rufe tasirinsa akan mutum ya zama tukan cewa mummunan tasirin da zunubi yake kawowa bai samu mutum ba afuwa ma'anarsa shi ne tsakanin mutum da Allah jalla wa ala cewa wato Allah maɗaukakin sarki ya yafa shi haƙƙinsa ya bar nasa haƙƙin ba zai yi mu'akada ba ba zai yi hukuba a kan an taɓa masa haƙƙin ba zai yi intiƙami ba ba zai yi hukuba a kan wato intiƙami a zahirin intiƙami shi ne ramuwa to amma Allah ba ramuwa yake yi ba wato Allah ba zai yi hukuba a kan abin da ake ba wanda yake na janibinsa jalla wa ala to gafara kuwa shi ne abin da ke tsakanin bawa da halitta da kuma abin da ke tsakanin bawa da halitta Allah ya masa sutura ya zama to bai kunyata ba akan abin da ya yi ma Allah jalla wa ala sannan kuma Allah maɗaukakin sarki sannan Allah maɗaukakin sarki ya yi masa isma ya kare shi ba zai sake faɗawa cikin irin wannan ba saboda haka kun ga akwai gafara tana da ma'ana tsari da abinda afuwa take da shi domin ya daga cikin afuwa din ya zama to Allah ya mutum sutura tunda yana daga cikin ukubar Allah idan mutum yayi laifi ya toza masa asiri ya tozarta shi a cikin bayi to yayin da ya masa sutura yayi masa afuwa yana daga cikin afuwarsa to amma tsari akan wannan kuma shine ya kare shi nan gaba ya zama to kan cewa ba zai sake komawa cikin irin wannan ba sannan yana daga cikin gafara mummunan aƙibar da ke zuwa daga cikin zunubi san cewa Allah ya masa sutura ba za ta same shi ba. Inda kamar inda aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas yana cewa ishi zunubi yana da duhu a cikin zuciya da kuma baki a fuska da tawaya a cikin arziki da kiyayya a cikin zukatan bayan Allah. Wato zunubi yana sanya abubuwan nan guda uku, ya sanya maka duhu a cikin zuciya, sannan fuskarka ta baki irin babu annuri, babu haske na imani, sannan kuma arzikinka ya zamanto kullum a kare, sannan kuma na hudu mutane su rinka kinka haka kawai, ka ji mutane ba sa son ka, ba sa son mu'amala da kai. To gafara tana maganin wannan mummunan tasiri na zunubi. Wannan abin da ke ciki na wato mummunan tasiri da zunubi yake kawowa, to gafara tana kawo, tana kawar da shi. To duk kaga wannan abubuwa ne wanda suke ta'addi, suke wuce iyakar tsakanin mutum da Allah. To duk da gafara ake bambancewa tsakanin abubuwan guda biyu. A gaskiya ne idan mutum ya istighfari ko tasbihi a farkon lokaci da kuma ƙarshen lokaci, za a rubuta masa kamar ya yi istighfari ne ko tasbihi a dukkan lokacai, wato awa 24. Sai an rawaito wannan daga magana waɗansu daga cikin tabi'ai. Ibn Rajab ya ambace shi a cikin Al-Lata'if da kuma a cikin Jami'ul Ulumi wal Hikam. Ba zan iya tuna wanda ya faɗa ba, ina kyautar da san Hassan al-Basri ne yake faɗan kan cewar ka nemi gafara Allah a farkon lokaci, kuma ka nemi gafararsa a ƙarshen lokaci, sai Allah ya rubuta maka istighfari a cikin dukkan lokutan baki ɗaya. Kuma wannan akwai kamarsa, yana da kama a cikin abin da ya zo a cikin sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam na mala'iku da suke at-ta'aqub, suke wato karɓa-karɓa da juna wajen saukarsu doron ƙasa da kuma tashinsu su koma sama. Suna zuwa lokacin sallar la'asar, su tashi lokacin sallar asuba. Na dare na rana su zo lokacin sallar asuba, in la'asar ta yi su tashi. Kowanne daga cikinku idan suka je Allah ya tambaye su, sai su ce mun zo musu suna sallah, mun bar su suna sallah. To wannan sai zama to kamar shaida ne suke yi a wajen Allah akan cewar waɗannan bayi na Allah a cikin sallah su. Domin ga baki tunda sun zo musu a lokacin sallah, sun tashi a lokacin sallah, to tamkar ga baki ɗaya lokacin nasu a cikin sallah su. To irin wannan idan tabi'i ya faɗi magana wanda yake babu ra'ayi ba zai iya shiga ciki ba, to ana ba ma wannan magana tasa hukunci marfu'i amma kuma mursal, ba abin ɗaukakawa ya zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, akwai yankewa. In sahabi ne ya faɗa abin da yake ra'ayi ba zai shiga ba, sai a ba shi hukuncin dangana shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya zamanto musnad muttasili mai saduwa da isnadin sa haga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma in tabi'i ne ya faɗa, za a ce wannan magana ba zai yi a ce ya faɗi da ra'ayinsa ba, saboda haka ya ji ne, saboda haka tamkar yana riwaya ne, yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Amma musan tabi'i bai ga Annabi ba salawatullahi wasalamuhu alaihi, saboda haka in ya dangana abu ga Annabi salawatullahi wasalamuhu alaihi, wannan hadisi zai zamanto al-mursal, wanda yana daga cikin nau'i na hadisi wanda yake mai rauni, saboda haka yana buƙatar shaida da zai ƙarfafa shi. To daga cikin abin da yake ƙarfafa wannan magana ta Hassan al-Basri shine wannan hadisi na Abi Huraira, la yata'aqabuna fikum mala'ikatu bil-laili wa mala'ikatu bin-nahar, wallahu ta'ala a'lam. A dangane da maganar da kai a baya cewa shirka tana warware aure, to idan mace ce ta yi shirkar fa, shi ma auren ya rabu? Ko namiji ne ko mace ne, duk wanda ya shirka aurensu ya rabu, aurensu ya rabu idan sun san shirka ce, kuma an kafa musu hujjar kan cewa shirka ce, suka tsaya akan shirka ce. Amma wanda ya yi a bisa kuskure bai sani ba, wanda ya yi ba da nufin cewa ya yi shirka ba, shi wannan hukunci nasa daban ne, shi wannan tuba zai yi ya koma ga Allah ya daina abin da ya yi. Amma yayin da ya zama to kan cewar, musamman idan ba abu ne wanda yake ma'lumun min addini bi darura ba, akwai abu wanda yake hukuncinsa koyayye ne, don su mutane ba za su san hukuncinsa ba, amma wanda yake hukuncinsa ɓalo-ɓalo a bayyane yake, kamar sujada da gunki, kamar zuwa mutum ya bulaƙa ya jefa alƙur'ani a cikin najasa da sunan neman wani laƙani da aka bashi na wani aljanni ko da wani surƙulle ko da wani tsafi, wannan babu shakka akan wato kafircin wannan da shirkar wannan. To wannan ba a tawakkufi akan sai an kafa wa mutum hujja, ko sai an duba an ga akwai mani'i, akwai abin da yake hana a hukunci da warwarewar imanin ka ko babu. idan abu ne wanda yake a fayyace yake sananne ne a cikin addini bisa larura to amma abubuwa wanda suke hukuncin su yakan buya to shine wannan sai an yi tauqifin mutum an dakatar da shi an ce wannan fa abin ga hukuncin sa idan ya fadi ya yadda cewa eh haka din ne kuma yayi din to wannan shine za a yi hukunci da warwarewar imanin sa da kuma kan cewa to a lokacin nan auren zai warware sawa'un shi namiji shi sawa'un miji ne ko mace ne sannan game da auren da ake yi da ciki ya ƴaƴan da suka haifa suke a wurin Allah kuma menene mafita yayin aure da ciki yana daga cikin kuskure yana daga cikin saba ma Allah na yin aure a lokacin da yake a cikin idda dama hikimar da aka wajabta idda shine dan kada ai aure a cikin idda kada ai aure da ciki a shigar ma da mutum zuriya da ba ta sa ba a shigar ma da mutum da ba na sa ba a nasabta da ba ga uban sa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sukanta wannan tsayana daga cikin butulce mai ni'imar Allah mutum ya nasabtu ya zuwa ga wanda ba mahaifin sa ba da haka shari'a ta dauki matakai dan hana irin wannan abin ya faru dan haka yayin da ya zama tukan cewa akwai shubhar wato saduwa da mace baya halatta ai aure sai an yi an tabbatar da bara'ar rahim da bara'ar wato kubutar mahaifarta ta hanyar akalla wato ya danganta da irin nau'in shubhar da ta zo ko dai istibra'i da jini ɗaya ko kuma ya zama to idda ce jini uku akallan sa shine istibra'i da jini ɗaya kamar yadda yake kaulin mafi yawan malamai yayin da ya zama to shubha ce kamar wanda ya zama to an yi mata tafi ko ana zargin tana yawo to irin wannan sai a istibra'i na jini ɗaya sannan a daura aure to amma abin da yake faruwa bayan an daura aure sai ciki ya bayyana kuma an tabbatar cikin nan kafin auren ne cikin nan ka saboda ka tashi ga cikin gida da ciki wanda yake ba na aure ba to wannan aure dole ne a rafa shi sannan cika ta haihu daga wannan ta haihu daga wannan cikin bayan ta haihu daga wannan cikin sannan ta yi idda akan wannan auren da aka daura akan cikin idda kuma tunda aure ne wanda yake yayin da aka yi shi a bisa aure ne sahihi wajihin bacin sa bai bace ba haka za ta yi idda cikakkiya jini uku idan mai jini ce ko wata uku idan ba ta jini sarki uku idan mai yin al'ada ce ko kuma wata uku idan ba ta al'ada sannan bayan ta yi wannan to sannan za a iya dawowa a sake daura auren ko kuma su ci gaba da zaman aure a bisa sahihin magana tunda babu a dalili da ya haramta ta da zai haramta ta a gare shi har abada fada'in sayyidina Umar da yayi da cewa duk wanda ya aure a cikin idda yake haramta shi yayi ne ga wanda ya san matar tana cikin idda sannan kuma yaje ya aure ta kuma qada'i ne wanda yake wadansu daga cikin sahabbai sun saba masa dan haka Imam Shafi'i madhabata sabanin ta Umar take aka sabanin ya tafi akan qada'in sayyidina Ali radiyallahu anhu wa arda dan haka babu abinda zai hana shi ya zama tukan cewa ya zama to cikin masu neman ta aure daga baya daura musu aure ko ba komai zai yi ba dole sai an sake daura aure tunda an warware kuma har ta yi idda ta gama iddarta da'am wannan dan ba za a nasabta shi ga uban ba wannan dan ba za a ko da an san uban ka za a nasabta shi ga uwar ba za a nasabta shi ga uban ba bai zama to dan ka tunda ba a cikin aure ne haƙiƙi ba ko da uban shi ko da shi wanda ya aura shi ne ya mata ciki ko da shi wanda ya aure shi ne ya mata ciki zai iya daukan nauyin sa saboda ganin kanta ga abin da yayi da sauransu amma a wajen shari'a ba dan sa ba ba zai ci gadon su ba zai ci babu gado su kan shi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam fadain shi ne alwaladu lil firash da na ita matan ne saboda ka dan ta ne amma ba zai zama tukan cewa dan sa wanda za a sanya shi ya zama tukan cewa an bashi hukuncin aure na shari'a waɗansu malamai suna ganin kan cewa tunda idan ya tabbata kan cewa ɗan ne za a bashi hukuncin ɗansa na kan cewa shi ne zai masa tarbiyya shi ne zai kula da shi to amma ban san dangane da sha'anin sauran hukunce-hukunce kamar wajen muharramiya ko haka suke suna ilhakinsa ko ba sa ilhakinsa dan dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai ilhakinsa wajen muharramiya ba a cikin qadiyar sauda da zama'a a cikin qadiyar da aka zo aka kawo qadiyar wajen sai yace tunda yake akwai shubha yace ce masa hijabi bai yi hukuncin muharramiya a gare shi ba ya bata matsayin dan uwan sauda saboda haka a cikin irin wannan hukunci hukunci na shari'a ba za su bi za a iya dora masa akan cewar tunda yayi itirafi da kan cewa shine yayi cikin mace ya dauki nauyin ta amma sauran hukunci hukunci na kamar ya zamanto muharrami ga wato ya zamanto muharrami ga ƴaƴansa mata ya zamanto muharrami gare su ko kuma ya zamanto in ya mutu akwai gado tsakanin su duk wannan ba zai shiga ciki ba wallahi shine abin da yake ya zahara gare ni wallahi ta'ala a'lam eh ta ci sadaki ai tunda har ya an yi aure kuma ya sadu da ita ta ci sadakin ta kamila ai dama shi sadaki daga zarar an daura aure aka tare sadaki ai a maimakon mutum ya tare tare da mace daga zarar ya tare tare da ita kaga ya riga ya abinda ake nema a cikin aure ya samu saboda haka ba zai dawo da sadaki ta riga ta ci shi dan haka in za a saki auren wani sabon sadaki zai biya sannan dan Allah ina son a tsaya na addu'a Allah ubangiji ya bani miji nagari mai ilimin addini mai tsoron Allah wanda zan yi masa ladabi da biyayya in shiga aljanna amin Allah madaukakin sarki ya amsa addu'ar mu baki daya to wannan yace muna jin dadin Allah ya saka malam da alheri domin muna jin dadin tafsiri ina roƙon malam dan Allah a tsaya na addu'a akan neman aure Allah madaukakin sarki ya yassare Allah ya bada iko kuma ya bada wato abokin zama na gari yawa za mu tashi ba 95 ba ce za mu tashi aya ta 93 waman aflam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ثم خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون
الله تعالى يتي ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ونين يتزالنش دوان دي كرام الله قريا أو قال أوحي إلي كوكما يتي أن يوحي يزوى غريني ولم يوحى إليه شيء الهالي فبأي وحي كوما يزوى غريش با ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله da kuma wanda yace ni zan saukar da kwatankwacin abinda Allah yake saukar da shi walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut da zaka gani ya rasulullah yayin da azzalimai wadanda suka yi daga cikin su akwai wadannan wadanda suka fi kowa zalunci yayin da suke cikin magagin mutuwa suke cikin tsananin mutuwa wal mala'ikatu basitu aydihim alhali mala'iku suna miƙa hannayensu da duka da fusga ta ransu suna cewa akhriju anfusakum ku fitar da rayukan naku alyawma tujzauna azabal hum a wannan rana za a sakanta muku da azaba ta wulakanci bima kuntum taquluna ala allahi ghayra alhaq saboda abinda kuka kasance kuna fadi akan Allah wanda yake ba gaskiya ba wa kuntum an ayatihi tastakbirun da kuma abinda kuka kasance kuna yi na girman kai ga ayoyin Allah jalla wa ala wato Allah jalla wa ala yana cewa babu wanda yake girman laifi da zalincin da yafi komai girma irin wanda yayi ƙarya ga Allah ya nasabta ma Allah hukunci ko magana wanda yake ba ta Allah ba alhali ku Allah mabarranci ne daga wannan magana shine kamar wanda zai zo ya ce ga hukunci ya halalta haram ko ya haramta halal ko kuma ya fadi wani abu ya ce wannan Allah yana sakamako na kaza akan kaza bayan kuma ba haka bane haka kawai yana so ne yayi domin wato wata mummunan manufa ta san yake da ita to wanda yake kira ma Allah wanda zai ƙarya ya kila ma wanda yake ma mutane ƙarya hakika mun san wannan mummuna ne aikin da yayi to babu wanda ya kai shi irin wanda ya kira ma Allah ƙarya domin bai ga girman Allah ba kuma kira ma Allah ƙarya yana sabbaba ɓata yana rufe gaskiya yana tabbatar da ɓata yanzu ba ta yaya aka canza addinin Yahudawa da Nasara in ba ta hanyar kira ma Allah ƙarya ba kamar yanda Adi ibn Hatim ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam da cross a wuyansa yana zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta masa fadin Allah ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam sun riki wato malaman su da malaman tarbiyyar su su zamanto wato iyayen giji ba Allah ba haka ma suka riki masihu dan maryam ya zamanto ubangiji ba Allah ba sai adi ibn hatim yace ya rasulullahi ai ba ma bauta musu yace ba suna halatta muku haram ba ku bi su kuma su haramta muku halal ku bi su sai yace eh yace to ai wannan yace bautar da kuke musu to kaga da haka ne aka canza addini aka canza addinin annabi isa aka ce Allah madaukakin sarki ya maida annabi isa ɗansa aka bauta ma Allah aka bauta ma annabi isa tare da Allah aka bauta ma nana maryam tare da Allah aka bauta ma mala'ika jibril tare da Allah kuma duk da sunan addinin Allah ake a ce wannan addinin Allah ne da wannan aka canza addinin Yahudawa aka canza hukunce-hukunce dake cikin At-Taura na haddi na ka'idodin mu'amala kaji sun ce wai riba tare da Allah ya haramta ta a gare su gabaki daya amma suka canza hukunci suka ce riba za ka iya cinta tsakaninka da wanda yake ba Yahudi dan uwanka ba amma in ba Yahudi dan uwanka ne shine in ka ci riba kai laifi amma inda wani wanda yake ba Yahudi ba ka iya cin riba ta hanyar ka iya bashi ka ci ruwa bayan kuma gashi Allah ya haramta musu riba gabaki dayan su ga irin abin da ke cikin littafin a cikin abin da ke cikin littafin su ga amma take duk wannan shine misalin kira ma Allah ƙarya da haka ake canza addinin Allah ko babu abin da yake mai barna ga duniya da halitta irin a canza addinin Allah domin addinin Allah shine rahmar Allah a bayan ƙasa da shine Allah madaukakin sarki yake jin kan mutane da shine Allah yake tsare jina na yake tsare rayukan mutane da dukiyoyin su da mutuncin su da alfarmar su da shine mutane suke samun albarkacin soyayyar mala'iku da mala'iku su rinka yi musu kyakkyawan addu'a kafa su fitar da albarkarsa sirrai su fitar da albarkarsu komai ya zamanto kan cewa an zauna lafiya to yayin da ya zamanto an canza addinin Allah babu ƙarfi da suke wannan to ɗaya daga babban hanya da ake canza addinin Allah shine ta hanyar kira ma Allah ƙarya abinda Allah bai faɗa ba na hukunci a faɗa ko abinda Allah bai faɗa ba na magana a faɗa duka duba ka gani yanda mutane ake canza ake nisantar da su daga irin abubuwa wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na ayyukan ibada wanda yake sun hada sauki da alheri da albarka a zo a canza su da wani aikin ibada wanda ta saba da ibadar annabawa sai ta zamanto kan cewa ta koma ta yi kama da ibadar mushrikai maimakon ya zamanto yanda ake yin zikiri da yanda ake ibada wanda za ta sa tsoron Allah da zuciya ta rora ta ji tsoron Allah ta rora wa ta ji tsoron Allah amma sai kaga an mayar da abinda waɗansu sai sun sha kwaya ma za su yi a ce wai anan ake ibada kuma to ga wannan ziyara da cikin kirama Allah tsaya ya zamanto kan cewa hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallam an manta da ita kuma shine wanda yake faruwa abin da ya faru ga ahlul kitabi kenan fa bala alaihimul amad fa qasar qulubuhum su lokaci ya tsawo a gare su wajen yin irin waɗannan abubuwa sai suka tun suka ke kashi to haka musulmi mu ma idan muka idan ya zamanto cewar a cikin mu ana kira mu Allah ƙarya ko muka tabbatar da wannan bamu yake shi ba bamu inkarin sa ba haka zai zamanto kan cewa a zo a rufe ko a rufe sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto kan cewa an mantar da ita ga baki daya shi yasa wato a ce bid'a shi yasa malamai suke cewa wato bid'a ta fi tsanani a wajen Allah bisa sabo domin mai sabo ya san saba ma Allah yake ya san zai tuba amma bai bid'a gani yake yi bautar Allah yake dan haka ba zai taba tuba ba saboda haka bid'a in ta shigo a cikin al'umma ba a kawo da ita ba ta tafiya sai dai idan sunna ce ta yake ta amma mai bid'a idan ba ya fahimci sunna bane ya ji tsoron in ba ya fahimci sunna bane ya dawo daga wannan bid'a to shi gani yake fa bautar Allah yake gani yake kusancin Allah yake samu saboda haka tafi hadari kuma bid'a tana daga cikin kiramar Allah kariya a cikin addini domin kana cewa abin da yake ba addini ba ka ce addinin Allah ne sannan yana daga cikin wannan mafi girman zalunci da'awar annabci ne wahayi cewa Allah yana wahayi mutum ya yi da'awar cewa Allah yana auqala uhiya ilayya ko ya ce an yi wahayi ya zuwa gare ni walam yuha ilayhi shay'un alhali ba ai wahayin komai ya zuwa gare shi ba to wannan ma yana daga cikin wato mafi girman zalunci irin su musailimatul kazzab irin su al-anasi da irin su wannan annabiyar wacce ta yi da'awar annabci ita ma safa to da kuma waɗanda za su zo daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sa'ar alkiyama ba za ta tashi ba sai har dajjalu sun bayyana a cikin ku kowannen su yana da'awar cewa shi annabi ne kuma babu annabi bayana inji annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin da'awar wahayi mutum ya ƙarya a cikin mafarki yana daga cikin wannan domin mafarki yana daga cikin annabci yana daga cikin annabci shi yasa ba a duk wanda ya ƙarya a cikin mafarki musamman ya ce ko ya mafarki da Allah ko ya mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallam ko mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne to idan mutum yayi da'awar cewa yayi mafarki to tamkar yayi irin wannan ne sai dai ba kamar wanda ya fito ya ce an yi wahayi mubasharatan ya zuwa gare shi domin wahayi shine saukar mala'ika ya zuwa ga bawa ya zuwa ga annabi daga cikin annabawan Allah wa man qala sa unzilu mithla ma anzala Allah yana daga haka nan kuma wanda yayi da'awar cewar shi ma zai saukar da kutankucin abinda Allah ya saukar su ne waɗanda suke ganin kan cewar ai babu wani abu na mu'jiza a cikin alqur'ani law nasha'u la qulna mithla hadha mu ma da mun so za mu faɗi irin wannan waɗanda suke ganin cewar za su iya wato saukar da abin da ke cikin su ma za su iya zuwa da alqur'ani kamar yanda wato annabi sallallahu alaihi wasallam aka bashi shi ai babu wanda yake zalunci bisa wanda yake riyawar cewa yana da ikon yayi abin da Allah yake da iko a kansa ya zamanto ya gudanar da hukuncensa shi ma kamar yanda Allah yake hukuncen Allah shi ma yayi shari'a kamar shari'ar Allah yana daga cikin wannan duk wanda ya fito ya ce zai fito na fito da alqur'ani da kuma kan cewa yana da ikon shi ma ya zo da kutankucin alqur'ani to babu zaluncin da yafi wannan zalunci na wato kai bawa wanda yake wannan raunannen bawa fakiri wanda yake ba shi da wani karfi na kwakwalwa wala na ilimi wala na hankali wala na jiki da yake zuwa ya zo ya ce shi ma zai yi wato abin da yake ubangiji wanda yake sifarsa shine ita ce sifar kamala sifofinsa ce ta sanya shi yake wannan aikin da babu wanda ya isa ya yi irin wannan aiki in ba Allah jalla wa ala ba to sannan sai Allah ya bayyana mana sakamakon waɗanda suke wannan zalunci walau tara idil zalimuna da zaka ga yayin da azzalimai wannan an ambaci dukkan azzalimai saboda haka wanda suka fi zalunci sun shiga cikin wannan minbabi aula amma sauran su su ma suna ciki wato kenan duk wanda yake a cikin wanda yake azzalimi wanda yake azzalimi ta hanyar kafirci da kuma wanda yake azzalimi ta hanyar kafirci shine wanda yake baya samun sauki ko kadan to haka dalika wanda yake azzalimi ta hanyar fajirci ko da ko da yana da asalin imani Allah madaukakin sarki ya sifanta yanda halin fitar ransu yake tunda kaga kuma yanda yazo a hadisin al-Bara ibn Azib ya bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sifar fitar ran mu'mini sannan ya bayyana sifar fitar ran kafiri da fajiri sai ya hada su tare wanda ya nuna kan cewa ko da mutum yana da asalin imani amma fajiri ne al-fajir shine wanda yake mai bayyana sabo mara tuba wanda ya mutu a cikin saban Allah jalla wa ala to wannan shi mutuwarsa tana zuwa da irin wannan tsanani ta mutuwar waɗannan azzalimai waɗanda suke kafirai wanda Allah ya bayyana yanda saukan mutuwa take a kasancewarsu da take kasancewa a kansu yace da zaka ga azzalimai yayin da suke cikin tsanance-tsanancen mutuwa al-ghamarat suri ash-shada'id wal-ahwal al-fadhi'a wato tsanance-tsanance da kuma abubuwan tayar da hankali da mun tsoro wanda suke sauka a gare su yayin mutuwa wal mala'ikatu basitu aydihim alhali mala'iku suna wato suna shimfida hannayensu da waɗannan azzalimai yayin da mutuwa ta zo musu suna dukan su suna yi musu azaba suna ce musu yayin da suke fitar da ransu daga jikin su akhriju anfusakum da magana wanda take mai kaushi mai tsanantawa ku fitar da rayukan naku ku fitar da ran naku daga jikinku shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai ran ya gudu ya rinka gudana yana tafiya a cikin jikin sa rasa yadda yana jin tsoron fadawa hannun waɗannan mala'iku na azaba sannan har sai su kama shi su fitar da shi ya sifanta fitar ran kamar wato ka sanya a wato a kaya ne a cikin jikin a jikin nama na dabba sannan ka bincike kayar kuma wanda yake ta karfe sannan ka bincike ta da karfi wanda yake duk wani nama da duk wani jijiya na jiki da duk wata fata sai ta yayyaga shi kafin ta fita to haka mu ci haka zafin fitar ran zai kasance wannan kuma Allah ya ambaci mala'iku wanda yake nuna kan cewa waɗannan su ne mala'ikun da suke ɗaukar rai wannan aya zahiri ce akan cewar wato mala'ikan mutuwa yana da mataimaka su ne mala'ikun da suke Allah yake aiko su suna taimaka masa su ma suna ɗaukar ran bayi yayin da fitar ransu ta zo kuma su waɗannan mala'iku akwai na rahama wanda su ne suke zuwa su ɗauki ran bawa mumini akwai kuma na azaba wanda su ne suke zuwa su ɗauki ran bawa wanda yake azzalimi kuma yanda ran Allah yake faɗa mana yake sifanta mana halin fitar ransu suna cewa al-yawma tujzauna azabal hun a yau ana saka muku da azabar wulakanci ai al-azabash shadid wato azaba mai tsanani alladhi yuhinukum wa yudhillukum azaba mai tsanani wanda take wulakanta ku da tozarta ku da kaskanta ku da kuma sakamako yana kasancewa daga jinsin aiki din ne yayin da ya zama to kan cewar jinsin aikin ku shine zalunci akan jahannabin Allah jalla wa ala saboda haka wannan kuma zaluncin kun dauka kan cewar kun ba mu kanku wani girman kai ne da har kula ganin wato kun isa ku taba haƙƙin Allah saboda haka sai Allah ya dandana muku azaba ta wulakanci wadidi ta dace da mai girman kai bima kuntum taquluna ala Allahi ghayra haqq azaban nan saboda abinda ku kasance kuna faɗa ne wato akan Allah wanda yake ba gaskiya ba kamar ƙaryar da kuke yi ma Allah da kuma wato raddin ku da kuke yi ma gaskiya wanda manzanni suka zo da shi da kuma girman kai da kuke yi da ayoyin Allah wato wannan shine ainihin ma'anar girman kai rashin biyayya rashin sallama ma ayoyin Allah mutum a gaya masa gaskiya yace ba isa ba ya take ta saboda wannan shine ainihin ma'anar girman kai ba shine ka rinka son ka zamanto kan cewa kullun kai tsaf-tsaf kake ba kullun kai kana cikin kwalliya wannan ba girman kai bane girman kai shine ka wulakanta mutane sannan kuma a gaya maka gaskiya ka kibi a gaya maka gaskiya ka kibi wannan shine girman kai a cikin wannan akwai dalili akan cewar wato rai a wato yana da jurmi yana da jurmi wato yana da wato mata ne wato halitta ne wanda yake yana da hakika saka ba kawai Allah ne san ya hakikanin sa yake ma'ana ba kawai suna bane tun daga shi an ce a fito da shi wato abu ne wanda yake malmus za a fito da shi mala'iku suna karban sa mala'iku suna karban sa ba ma ganin sa kuma ba mu da ilimi akan sa Allah madaukakin sarki ya ce yas'alunaka 'anil ruhi kulli ruhu min amri rabbi za su tambaye ka dangane da rai kace rai yana da cikin sha'anin ubangiji ne yana da cikin lamarin ubangiji ne abinda ba a baku na abin ba a baku ilimi ba illa kadan na daga ilimi ba fashe kadan to rai din nan Allah ne kadai san hakikanin sa tare da cewa mun san tabbas akwai rai tabbas akwai rai domin za ka ga mutum gashi da lafiya gashi kamar gashi a jikinsa ba abinda zai hana shi ya aiki amma babu ran nan shi yasa za ka ga daga ya mutu za a iya daukan zuciyarsa a dafa a zuciyar wani a dauki hantarsa a dafa a hantar wani me yasa bai ci gaba da rayuwar ba babu ran amma ba hantar ce ta daina aiki ba ba zuciya ce ta daina aiki ba ba kwakwalwa ce ta daina aiki ba Allah ya dauke nan wanda ke shi ne sinadarin rayuwa din to abu ne wanda yake da Allah ya halitta shi ne kadai san yadda haƙƙinsa yake kuma ana yin zance da shi tun daga shi mala'iku suna yi masa zance suna ce masa akhrij musu akhriju anfusakum kuma yana shiga cikin jiki kuma yana rabuwa da jiki yana rabuwa da jiki yayin mutuwa rabuwa ta dindindin wanda ba zai dawo ba sai tashin alkiyama yana rabuwa wanda yake rabuwa ba ta dindindin ba rabuwa da take akwai wani dan bangaren dan alaka ba a yanke silar gabaki daya ba yayin da ake bacci yayin da mutum yake bacci ran ne yake fita الله يتوفى الأنفس حين موتها الله ينا أوك رايكا سني الأرواح سني الأنفس ينا أوك رايكا يا يموتوس والتي لم تموت في منامها دواند بس دواند بس متبا في من أشكم بتشوس سي أوك ران كي أمانا بصورة اتصالي بجيكي يا إند أكسا باشي سينا دنا يداو سي متين يفرقا أما كمار يند متين زي قوانتا يتاش حكا متين زي قوانتا يمتو يتاش رانو تاشن القيامة Allah da ya dawo da ran yayin da ya tashi daga bacci haka zai dawo da shi yayin da tashin alkiyama ya zo ya dawo da shi sai mutum ya tashi wala kad ji'tumuna furada Allah ya ce lalle kun zo hakika kun zo mana furada kuna daidai kunku kai kama khalaqnakum awwala marra kamar yanda muka halice ku a marrar farko mutum haka ya fito daga cikin ciki ko riga ba shi da ita ba shi da komai ko iya tsukan nono bai yi ba bai san komai ba bai mallaki komai ba to kamar yanda ya zo din nan ya zo cikin duniya shi kadai to haka zai zo wajen Allah nan ya zo duniya wajen halittar Allah shi kadai to haka zai tafi wajen Allah jalla wa ala shi kadai wala kad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum kun bar abinda muka ni'imta ku da shi na abubuwan duniya na jin daɗi da mata da ƴaƴa da dukiya da mabiya da mulki kun bar shi wara'a zuhurikum a bayan ku wama nara ma'akum shufa'a'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka ba ma ganin masu wato ceto din naku waɗanda kuke riyawa kan cewa su abokan tarayya ne a cikin ku iyayen gijin naku da kuka ce ai su ne za su yi muku ceto wajen Allah to ba ma gani suna tare da ku yaya kuka zo ku kadai ba sa nan ba su rako ku ba akwai wanda yayin da zai mutu za a raka shi da gunki da yake bauta ma akwai wanda yayin da zai mutu za a raka shi da wani abu da yake bauta ma za a je a sa shi a cikin za a je a sanya shi a cikin kabari ne shi kadai ko kudin da ya samu akwai wanda yake za a je a raka shi tare da ku farko wanda za su rigya mafi kusanci da shi don sun san cewa dukiyar tasu ce sai su ce ba su yadda ba saboda haka abinda duk kai ta kasabi kai ta kokarin tarawa kai ta yin barnar don saboda shi kai ta yi ma Allah girman kai saboda shi duk tafiya za ka gaba shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yadba'ul mayyitu thalath abubuwa talata abubuwa guda uku suna bin mamaci amaluhu wa ahluhu wa maluhu fayarju ithnan wa yabqa wa yabqa salih da dukiyarsa da iyalansa da aikinsa biyu su dawo ɗayan ya tsaya da dukiyarsa da iyaye da iyalansa su dawo aikin shi zai zauna tare da shi saboda haka kenan kaga babu abinda mutum ya kamata ya tsururi irin abinda zai zamanto kan cewa shine zai tafi da shi kabari ba abinda zai bar shi anan ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yaqulu ibnu adam mali mali dan adam yana cewa dukiyata kullun kai kenan kallon account kullun kai kenan kallon bank statement dukiyarka wa halaka min malika illa ma akalta fa aflayt aw labista fa aflayt aw tasaddaqta fa amdayt me kake da shi kana da wani abu ne na dukiyar taka illa abinda ka ci ya kare kaci ya kare shikenan ka ci wannan naka ne aw labista fa aflayt ko ka daura shi tufa ka sanya wannan tufar har ya zama totsin ba ba wanda zai iya amfani da shi kaga wannan naka ne amma ko sanya shi kai ka bayar daga baya zama to ba naka ba aw ta sadaka fa amdai ko kuma kai sadaka da shi ka tafi da shi yaje ya jira ka alaka amma dukkan sauran abu dukiyar magada ne dukiyar zaka ce li fulani daga ka mutu kuma haka za ka gani saboda haka duk dukiyar da ka tara wannan ita ce ya daga cikin wannan ya daga cikin hikima ta Annabi sallallahu alaihi wasallam mangaru na hikima na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ya kawo su da wata irin uslubi wanda ba wanda zai iya magana ba kamar yanda zaka ga yake a cikin littafin ƴan surkulle da masu littafin ƴan falsafa da turanci ko kuma da larabci ko da uslubi na yare wanda ba wanda zai iya ganewa sai an sha wahala za a gane magana ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam mai sauki amma ko mai zurfin ma'ana jawami'ul kalim dukiyar taka ka tsaya kuma kai tsaya kai tunani abinda zaka ce ka mallake shi duk kuɗin da ka tara in dai ba abin da ka ci bane ko abin da kai amfani da shi ka karar da amfanin nasa a nan duniya to sai kuma fa abin da ka bayar saboda Allah ya zamanto yana jiran ka a lahira amma duk sauran abin da ka tara na mutane na wasu haka za ka tafi ka basu haka da ikon yanda za a yi shi idan ma ka ce za ka raba dukiyar taka da kanka abinda za ka iya ne a nan amma bayan ka tafi baka tabbatar kan cewa abinda rabon naka zai tabbata ko ba zai tabbata ba saboda haka a cikin wannan akwai wa'azi a gare mu kan mu ji tsoron Allah mu kyautata wajen neman abin duniya kuma babu abinda zai sanya abin duniya ya fita daga cikin zuciyarka ya zamanto kan cewa baka tsantsame shi ba har ya zamanto fitina a gare ka ya saka ka zamantan dan yaka da wato dan yaki haramta o abinan taho haram taho halal fa abinda ya saka kai wannan irin tasaddaqta fa amdaita ka rinka sadaka ka tafi da shi abinda ka samu ka rinka tura shi can abinda ka samu ka rinka tura shi can haka suka yi na Abubakar suka yi ai akwai daga cikin bayi wanda Allah ya ki sai sun yi azzikin waɗansu ko sun so ko sun ki Allah ya yi su su masu kuɗin ne sai sun yi kuɗin sun yi azzikin to amma kaga irin su sayyidina Abubakar gabaki ɗaya dukiyar suka ce sun ba mu Allah da manzon sa sallallahu wasallam annabi ya ce masa me ka bar ma iyalin ki na bar musu Allah da manzon sa ya rasulullah sayyidina Umar ya ce a ba zan taba kai shi ba zan taba dan shi rabi ya kawo rabin dukiya sai raba biyu to ka san ko tunda Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa thuluthu kathir sulusi ma mai yawa ne to ballantana kuma rabi shi rabi ya dauko ya zo ya bayar to mu yanzu ka san fadin fariki ma fada ake da mu akan rubu'ul ushri ne kashi ɗaya cikin arba'in ne fa ake farigima fa akan abada da akan rubu'ul ushri ne to shi rabi ya dauko gabaki ɗaya yace ya ba mu Allah da manzon sa sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa me ka ba mu iyalin kai yace na ba musu rabi ya rasulullah yace Allah ya maka albarka a cikin dukiyarka Allah ya karba abin da ka bayar sai ga sayyidina Abubakar ya kawo naka yace me ka bar ma iyalin kai yace na bar musu Allah da manzon sa sallallahu alaihi wasallam yace a ko bazan taba kai shi to kaga su abinda suke kenan abinda suke yi kenan ya zama to kanta duniyar ba ta shiga cikin zuciyar su ba ta zo ta yi musu illa da duniya take yi dan ba wani abu ne yake sanya mutane suke irin wannan zalincin ba suke ma Allah girman kai illa wato mutuwa akan san duniya da kalkalinta Allah na kokin sarki ya kashe mu wa ma nara ma akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fiikum shuraka laqad taqatta'a bainakum Allah yace wato dukkan hanyoyin saduwa tsakaninku duk sun yanke sune ittabara alladhina tabi'u min alladhina tabau ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وتودن دعك أنهدو أكن شركا أنم أنا شوزاء مكام جونا إنا سوني يا إنجيجي سوني شوى قبني أكم سوني شوى قبني أكم أتا sune za su ce ga abin da za a yi ga abin da za a yi ana bin su sau da kafa ranar da ake neman su ranar gaskiya sai ya zama to ranar bara'a ce tsakanin su saye yayin da mutanen kirki al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduun illa al-muttaqin fadadai wadanda yake sun zama to badadan juna ba abin da yake raba su sun zama to masoyan juna masu gaskiyar alaka da juna yau za su zama to abokan gaba sai masu tsoron Allah kawai to shine wannan Allah yake faɗa a bakat ka tsaka a bainakum za a yanke dukkan wani sila tsakani ya zama to suna tsine ma juna suna la'antar juna suna barranta daga juna wa balla ankum ma kuntum taz'umun kuma abinda kuke riyawa ya abinda kuke riyawa na wato aminci da riba da wato sa'ada da tsira da duk irin kyawawan abubuwa zuhrufal qawli ghurura da shedan yake ga makafirai wanda suke cinkawo da shi suke alfahari da shi akan mu'minai a rannan duk domin duk riyawa ce to wannan abin da suke riyawa wannan da'awar da suke yi a wannan rana ya zama to kan cewa ya bace wato wannan fa a ranar barin duniya ne shin kafin a je lahira wannan a ranar barin duniya ne saboda haka wannan yana tabbatar mana da na farko azabar fitar rai da kuma azabar kabari kafin tukuna azabar rana a kiyama shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman tsari daga sakaratul maut daga tsananin mayan mutuwa daga tsananin mutuwa dan ya nuna mana mu'mini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi masa saukin wannan sakaratul maut domin fitar ransa sai zaman tukan cewar kamar wato kwararar ruwa ne daga bakin salka tsanani a mu'mini yakan samu tsananin ciwo kafin mutuwa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mu'min yamutu bi araqil jabin mu'mini yana mutuwa daga wato gumin goshi kafin rashin zafin ciwo yakan zo ma mu'mini dan Allah madaukakin sarki ya kankare masa dukkan abin da ya sauka na zunubanka amma fitar ransa cikin sauki ne fitar ransa zai zama tukan cewar kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta kwararar ruwa daga bakin salka amma fitarran kafiri da azzalimi wanda ya zama to ya rayu a cikin fajirci to hali ne wanda yake na tsanani sai dai Allah madaukakin sarki ya koye shi ga sauran mutane ba za mu gani ba amma ya gaya mana ko maganar sa gaskiya ce saboda haka mu nemi tsarin Allah daga sakaratul maut ko mu nemi tsarin Allah daga wato azabar kabari da duk waɗannan gaskiya ne kuma yanda yanzu gashi alqur'ani ya tabbatar mana da wannan azabar fitar rai da take tabbata ga waɗannan azzalimai
إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فعنا تؤفقون خالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.
الله تعالى يبين صفوفنسا أنم صفوفن الله صفوفن الله إلي بيول أكوي صفوفن ذات الله أكوي صفوفن أيوكا جل وعلا kuma dukkanin sifofi ne na kamala da suke nuni akan cikar Allah da kuma girman sa da girman mulkin sa da kuma girman rahamar sa da karamcin sa da tsananin wato kulawar sa da tausayin sa da rahamar sa ga bayin sa. Allah yace inna Allah khaliqul habbi wan nawa, Allah shine mai tsaga kwaya suro ya fito, wan nawa kuma shine mai tsaga kwayar dabino suran dabi suran dabino ya fito. Yukhrijul hayya min almayyit, yana fitar da rayayye daga cikin matacce. Wa mukhrijul mayyit min alhayy, kuma shine mai fitar da matacce daga cikin rayayye. Zalikumullah, wannan fa shine Allah. Fa anna tufakun, to taya ake dauke ku daga taya ake dauke ku daga taitashi daga tauhidin sa. Wato menene yake rikitar da ku har ku fasa gane shi? Bayan wato tauhidin Allah a bayyane yake, domin akwai wani wanda yake wannan ba shi ba, daga wato kwaya da wanda ka ajiye da wanda baka ajiye ba, amma Allah madaukakin sarki abinda yake ke kasashe amma ya fitar da abu mai ni'ima daga jikinsa. Waye yake irin wannan? Akwai laboratory da zaka je kai wannan kace kai ne zaka sai dai ka je in ka sa abin da suke a laboratory, abin da ake samu a cikin ƙasa, sai su ce bari mu yi irin ƙasar a nan wajen a cikin gilashi da irin ruwan da irin iskar da irin hasken, bari mu yi irin wannan irin na Allah, bari mu. Sannan an yi wannan kuma sai a ce to mun nuna muku yanda ake yin yanda nature take halitta, wai ba za a faɗa Allah ba. Shi yasa duk abinda ilimi yake tabbatarwa na ilimin kimiyya, idan ka tsaya ka bi, idan mai imani ya karantar da kai ilimin, sai ka gane kan cewar gabaki daya nuni yake zuwa ga kamalan Allah. Allah yana fitar da rayayye daga cikin matacce, yanzu kamar ɗugon maniyyi, kaga matacce ne baya motsi, amma idan Allah ya sanya shi a cikin mahaifa ya nufi ya halitta da shi ya haɗu da sinadarin da ke cikin namace, shi ke nan sai ka ga mutum ya, sai ka ga Allah maɗaukakin sarki ya, sai ka ga mutum ya, Allah ya fitar da mutum daga cikin wannan. Haka kwai, dubu kwai, idan Allah ya koro ka za ka fito cikin ƙasa, cikin ƙasa sai ka ga ya tsage abin nan, ɗan shila ya fito, ɗan tsako ya fito. Amma in ba ai haka ba fa, sai a je a dafa maka kwai, sai a kawo maka kaci. Wa mukhrij, Allah ya kawo wannan, yukhrijul hayya min almayyit, yana fitarwa da ya kawo shi da figar fi'i, dan abu ne wanda yake kullun ana ganin sa, abu ne wanda yake Allah yake a koyaushe kana gani. Zaka ga ƙasa a kekashe duk shekara daga zarar an yi ruwa, wato baka ganin wannan abun mamakin a irin nan wajen, sai ka je inda ba a ruwa sosai, kamar irin can ƙasashen hamada, kamar ƙasar Saudiya. A kan Saudiya in aka ce an yi ruwa sau ɗaya, bayan kwana ɗaya kashi, bayan kwana biyu in ka zo ka bi hanya, sai ka ga kore yana fitowa ko'ina, ruwa ɗaya kawai da ake shi ne yake. Kaga irin wannan abu ne wanda yake Allah yake abu ne, wato shi abun da yake kasashe tamkar matacce ne, sannan abun da yake kore rayayye ne, tunda za ka ga da ni'ima yake fitowa da kuma iskar da take tasowa daga gare shi, ka san iskar da take tasowa daga abun da yake kore daban shi. To shi ne fitar da rayayye da yake yi daga cikin matacce, kuma mai fitar da matacce ne daga cikin rayayye, wannan sifa ta sace rayayyen Allah maɗaukakin sarki fitar da matacce daga gare shi. Shi ne ka ga abin nan mutum ya fitar da abin da yake ba shi da rai, kamar majina, kamar ɗugon maniyyi ɗin, wanda yake da abu ne wanda yake mara rai. Haka zalika yana daga cikin wannan, wato Allah maɗaukakin sarki ya fitar da wato mumini daga cikin tsatsan kafiri, ya fitar da kafiri daga tsatsan mumini, domin mumini rayayye ne,
kafiri matacce ne
duk kuma Allah yana wannan Allah yana yin wannan Allah ya fitar da rayayye daga cikin tsatsan wanda yake ba
wanda yake kafiri
kamar yanda Allah ya fitar da Asiya daga gidan Fir'auna matarsa gida ne wanda yake matacce na kafirci amma Allah ya fitar da rayayye daga cikin gidan kuma kamar yanda yake fitar da kafiri daga jikin daga gida wanda yake na annabci kuma dan annabi Nuhu Allah ya ce masa innahu laysa min ahli daga cikin iyalan to wannan shine Allah wannan yana daga cikin cikakken ikon Allah domin yayin da ya zama wanda zai iya fitar da rayayye daga cikin matacciyar nan shine kada yake da ikon rai a hannunsa kuma rai din nan babu kamar sa babu wanda yake da iko akan rai in ba Allah ba Khaliqul Isbah Allah shine mai keta asubanci an nuna an ambaci asubanci da kecewa saboda yanda hasken yake fitowa ai kamar yanka shi ake a cikin duhun dare dare gabaki ɗaya kamar bargo ne yazo ya rufe duniya saboda haka yayin da alfujir ya fito kamar an tsaga bargon ne sai wani haske ya danno ta ciki yana dannowa kuma sai yake sai kamar ake jan wannan tsagar da aka yi bargon ana jan sa hasken yana karuwa ana jan sa hasken yana karuwa har ya game sassa baki daya to haka Allah ya sifanta Allah shine mai yin wannan Khaliqul Isbah kaga wato ba wai a waje guda daya ba a duniyar gaba daya iya ganin ka sai ka hau jirgin sama tukuna asubanci yana yi kaga abun mamaki yayin da kake ganin yanda rana ta yanda asuba take zuwa a cikin sararin samaniya kaga iko wanda yake na Allah kaga gabaki daya kasar abinda mutum ya mallaka din gari kamar babban gari babban alƙarya din guri ne bai kai bai fi abinda yake zaka iya gani daga gaban sa zuwa karshen ka da iya idan ka ba saboda kana can sama sannan kaga yanda ikon Allah yake sarrafa wannan katuwar halitta iya ganin ka sannan ga hasken nan yana fitowa a yanda Allah madaukakin sarki yake kawar da duhun tare da shi وجعل الليل سكنا كما يسني دري يا زمانتو لوكشي نلوسوا واتو لوكشي سكوني يا سني دري يا زمانتو لوكشي نسكوني يا كوكا سو كوكاكي بدا اي حركه تشيكين درمبا كان سو تن كي حركه بدا اي حركه بس ودا الله يا هو يا هو يا كونتا تو هكا الله اندا الله يا سني رانر غباكي داي ا تشيكين واتو نشادي دا باب لوكشي دا متين زي تبا يي هوتاوا كما تشيكين ناكا ينا بكاتر هوتو sai ya sanya hutu na jilas sai kai ya sanya wato jikin naka ya sanya yanayin dabi'a shine zai farlanta maka ya zama to dole sai ka samu wannan sukuni wanda jikinka yake bukatar sa washamsu wal qamara husbana waja'ala ash-shamsu wal qamara husbana kuma ya sanya rana da wata wato abun lissafi ya sanya su lokacin na yin lissafi domin da tafiyar rana da tafiyar wata ake lissafi tafiyar rana ake lissafin lokaci lokacin sallah da tafiyar rana ake lissafin su lokacin kuma shigar wata da tafiyar wata ake yi sannan haka zalika sauran wadansu al'umomi suna lissafin kwanan wata da tafiyar rana su ne kamar kamar turawa da mutanen Afrika da mutanen China wadansu kuma da tafiyar wata kamar larabawa kuma wanda yake shine tsarin musulunci da kalandar musulunci tata tsaya tafiya da tara tafiya da tsarin wata ne to idan da kamar a ce waɗannan tafiyar rana da tafiyar wata ba tabbatattu bane waɗanda yake ba sa canzawa da zai yi ai amfani da su wajen lissafi ba zai yi ba ba zai yi ba yanzu kaga idan mutane suna so su san lokaci suna amfani da abin da yake baya canzawa kaga lokacin da ake kokarin ai agogo sai aje a samu wani gilashi wanda a fadin sa kayyadajje ne sai a cika shi da yashi sai yashi ya rinka diga kasa yana diga kasa yana diga kasa in ya gama diga to an san ga iya lokacin da ya tafi sai a sake zuba wani yashin an san wannan baya canzawa daga baya har aka zo ake samun wato waɗansu daga cikin wato abubuwa da Allah ya halitta wanda suke motsi motsin nan nasu baya canzawa atomic clock motsin wannan zarra ba ta canzawa da shi ake lissafin lokaci to Allah madaukakin sarki ya sanya rana da wata zaman tun su ne ake lissafi da saboda musun su baya canzawa tafiyar su bata canzawa tafiyar rana da wata bata canzawa yanzu kaga ranar yanzu rana irin ta yau ranar 30 ga watan 7 2012 yau rana alal misali ta fito karfe 6 da kwata yau talaa yau litinin ce shekara ta 2013 ba laita zaman to litinin ba yau ta zaman to lahadi yau ta zaman to juma'a amma ranar 30 ga wata rana za ta fito karfe 6 da kwata din 6 da kwatar da rana ta fito a rana irin ta yau haka idan wata shekara ta sake dawowa haka za ta dawo saboda tafiyar rana wa shamsu wal qamara husbana Allah ya sanya su zaman to suna tafiya a bisa lissafi to yayi wannan daga cikin wato kulawarsa da bayansa domin idan da Allah ya bar mu lokaci sasai haka baka san yau baka san yau kana nawa kai ba baka san yau wani lokaci ne ya tafi daga yanzu zuwa yanzu ba yanzu da kamar a ce yanzu me yasa mutane su waɗanda ake sawa a cikin wanda ake azabtar da su ake sa su a cikin hukuma a cikin waɗanda ake musu wani irin rami na azalumai da suke musu rami a ji a sa mutum a cikin wani waje kamar kabari wanda yake kullun a cikin a cikin duhu yake bai san rana ba bai san dare ba waɗansu su hauka cewa suke yi saboda mutum bai zai gane mene a wace du a me yake ciki ba bai san rana ba yanzu ko a cikin dare ne in ka tashi da daddare ka tashi ka fita sama daga tafiyar taurari za ka gane iya tsawon dare da iya abin da ya saura na tsawonsa to wannan yana daga cikin rahmar Allah jalla wa ala to shi yasa azzalimi dan kana ta wannan sai su zo su yi azaba da hana mutum wannan rahmar ta Allah to amma nan Allah yana bayyana mana wannan sifofi na kamalarsa da kuma suke nuna cikakkiyar rahmarsa ga halitta yanda ya sanya musu wannan ni'ima zalika taqdirul azizul alim wannan wato iko ne da taqdiri gwadawa wato aiwatarwa na ubangiji wanda yake mabuwayi al-alim kuma masani mabuwayi cewa yayi ba wanda ya masa itirabi shine al-aziz ba wanda zai iya ce masa dan me kai haka ko kuma ban yadda da wannan tsarin ba ba taro akai aka zo akai protocol ba aka ce haka za a yi kamar yanda ake yin na Kyoto a rage makamashi ko ka a rage waɗansu kasashe ce sun yadda waɗansu ce sun hau kujerar naki to shi Allah al-aziz ne ba a yi masa wannan idan yayi tsarinsa haka zai tabbata kuma al-alim masani domin wani ya nuna masani ne tunda yanzu gashi abinda muke ta kokarin sani kenan har yanzu bamu gama sanin tafiyar rana da tafiyar wata ba kaɗan daga cikin sanin nasa ne to wanda ya haka shine ku ya tabbata ubangiji mai cikakken sani wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma shine kuma wanda ya sanya muku taurari litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr domin ku shiryu da su taurari a cikin dubbai wato a cikin duhun ran a duhun tudu wato duhun tafiya a bayan kasa wal bahar da kuma cikin duhun teku yayin da kuke tafiya a bayan kasa da daddare ku kusan inda za ku bi ba to tauraro shine yake zamanto muku shine yake zamanto muku jagora shine liman shi ake dubawa ka san ina kake tafiya haka zalika a cikin teku domin a cikin teku yayin da kake tafiya a cikin teku a baka ganin a bishiya kace wannan bishiyar irin ta gari kaza ce wannan bishiyar irin ta gari kaza ce saboda haka gari kaza yana kudu ko gari kaza yana arewa ko ina ɗaya ne baka san kudu kake ba ko arewa kake yi ko yamma kake yi to amma idan da taurari Allah madaukakin sarki ya sanya taurarin nan kowanne da irin jiharsa kowanne da lokacin da yake fitowa akwai wanda yake kullun arewa yake nunawa in ka san shi saboda haka ka san inda kake to wannan yana daga cikin rahmar Allah jalla wa ala kuma bayan ya sanar da ku ya sanya taurarin kuma ya ba ku ilimin yadda za ku san wato yadda za ku san jiha da taurarin wannan yana daga cikin ilimi da ya halitta a yi daga ilimin taurari kamar yadda Imam Qatada ya ce al-Imam Tabi ya ce Allah ya sanya taurari da wato domin su zamanto sun kawata sama domin kuma su zamanto wato hanyar shiriya na gano hanyar tafiya ga matafiya a cikin dare saboda ka ilimin da zai sa ka gane wannan shine kutubi ko kuma wannan shine tauraro kaza mai fitowa ya jiha kaza ko kuma wannan shine in a lokaci kaza ya fito ya nuna kan cewa kenan gabas haka take wannan sanin idan kai ilimin na taurari wannan ya halatta amma kai amfani da shi dan ka gane kan cewa wannan ya fito taliki kaza ne ya fada burji kaza saboda haka ya nuna kan cewa wanda aka haife shi rana kaza zai samu kaza ko zai rasa kaza to wannan shine wanda yake zamantowa kafirci da Allah kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace atadruna madha qala rabbukum kun san abinda ubangijinku ya fada asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك مؤمن فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب yace bayina sun wayi gari akwai wanda ya wayi gari mai imani da ni mai kafirce ma tauraro wanda ya wayi gari yace an yi mana ruwa saboda falala Allah da rahmansa wannan shine yayi imani da Allah kuma ya kafirce ma tasirin tauraro wanda kuma yace an yi mana ruwa saboda tasirin tauraro to wannan shine wanda yake yayi imani da tauraro ya kafirce mu inji Allah jalla wa ala to wanda zai ce ilimin tauraro dan wani tauraro ya fada burji kaza shi sa ake ruwa ko shi sa ake kaza to wannan ilimin shine yake haramu amma ilimi dan ka san wanda yake ka san ga tauraro kaza ga kamarsa ko kai amfani da telescope dan ka gane yanda suke wannan ilimin ya halatta domin yana daya daga cikin abinda Allah ya ambace shi ta sifar ni'imar da ya mabayinsa قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون حقيقة من رب آيوي ورا ورا قمتاني وأن دسك مسنا ما سسني وتكينن تكون دا متنمن ديك سنية مسني تويني مآيوي القرآن يبيسو عن رب يسو أن فسراسو ديسا مسني أتكين القرآن شيسا النبي صلى الله عليه وسلم يكي شادوان دا الله يباشي القرآن يكي بيانو ونعب الله يباشي وتني إما فيه دتاس يارين إلم الله wani ilimi zaka samu kamar ilimin da zaka samu a cikin alqur'ani wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahida shine Allah kuma shine wanda ya halice ku daga rai guda daya fa mustaqarrun wa mustawda to daga sai ya sanya wannan ran a waje wanda yake mahallin istiqrari wajen matabbacin wato sai ya sanya wato silsilar ku da zurriyar ku kuna ya sanya ku a cikin wuri wanda yake na ajiya shine wato sasanku sasan ba wato sasan wato mazaje kenan domin anan ne Allah madaukakin sarki yake tsare kowa halittarsa domin ta haka ne ake wato ake ci gaban zuriya ta hanyar abinda Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin sasan bayi a cikin sasan maza wanda shine suke fitowa da fitowar maniyi zai zamantowa an samu ci gaban an samu tanasuli da ci gaban wannan zuriya wa mustauda da kuma wurin ajiya shine wato mahaifa inda ake ajiye ku ya zamanto kan cewar kun zauna tunda matabbatar ku a cikin tsatsoni ita kuma mahaifa anan ake ajiye ku tunda kaga a cikin mahaifa abinda yake faruwa a cikin mahaifa ai gina mutum ake yi an ajiye shi ne har ya kai lokacin da ajalin zai yi fito saboda haka kamar wajen da aka ajiye shi ne domin a killata shi har ya zamanto kansa har ya zamanto ya samu isar da zai iya rayuwa Allah ya fito da shi ila rifqihi qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun hakika mun bamban mun tantance wato mun bayyana ayoyin mu warawara ga mutane waɗanda suke masu fahimtar ayoyin Allah jalla wa ala abinda ake nufi da rai da rai guda wanda Allah ya halice mu da shi shine annabi adam tunda annabi adam shine wanda yake daga halittarsa ne Allah ya halicce su mutane baki daya mutane ba wato a ba ci gaba suka yi ba daga biri har suka zama to mutum sai zama to kan cewa an daina samu da biri yayi wayo yayi wayo ya ƙara hankali ya ƙara hankali sai ya rikida sai ya zama mutum duk wanda ya imani da wannan ya ga ya ƙaryata aya ya ƙaryata Allah Allah ya halicci mutum ne daga Adam kuma annabi adam a cikin sa daga cikin daga tsatsansa daga gare shi ya halicci dukkan zuriya din dukkan zuriyar annabi adam daga shi kuma yanzu ai abinda ake fada na jin wanda yake cikin kwayayen maniyi na mutum anke suna kunshe da dukkan bayanin abinda mutum ya kunsa na kamarsa da launin jikinsa da launin fatarsa da ma irin cututtukan da zai yi duk yana cikin wannan jinsi
gabaki daya kuma an tabbatar da kan cewar abu ne wanda yake wannan hatta wato a jinsin mutane daban-daban kowanne suna da irin nasu nau'i na jinsin saboda haka ba abun mamaki bane a ce gabaki daya kamar yadda Allah ta'ala ya ce fa mustaqarru wa mustawda mata wato matabbatar wannan a cikin tsatsan halittar nan guda daya take daga nan kuma Allah madaukakin sarki ya yada mu muka zamanto jinsi daban-daban daga cikin abin da ke cikin asalin halittar annabi Adam Allah madaukakin sarki ya rarraba ya zamanto kan cewa kowa ya dauki irin dabi'arsa kowa ya dauki irin halinsa saboda haka haka wannan muna ganin irin gwanintar Allah a cikin halitta kaga mutum a uwarsu daya ubansu daya kuma ɗan biyu ne amma sai kaga kowa da yanda Allah madaukakin sarki zai bashi kamar sa saboda kowa daga cikin kowa halittarsa a bisa yanda Allah madaukakin sarki ya so ya zamanto halittarsa ne babu kowa wanda yake da tasiri akan wannan ba wanda zai je ya ce shi ga yanda yake so a sa dan sa ya zamanto yanzu kaga irin wanda suke zuwa ana musu da shan haihuwa din nan IVF da ake musu aidishan a cikin mahaifa in ji za ka irin wannan akan samu tagwaye ko ƴaƴan uku da makamantan wannan haba yadda za su ce to mu aka tashi a yi su zamanto da mace da namiji ko kuma su zamanto ƴan uku ko su zamanto ƴan biyu ko kuma kai kawai nake so kuma in ɗayan ne ya zamanto mai kamata da ni yake so da ni nake so ya kama ba da ita ba a ce a je a samu wata allura da za a yi ko wani reagent da za a sanya a ciki ke tasiri akan jinsin ya rikita to babu wanda zai wannan wannan duk yana daga cikin abin da Allah yake banta da yin sa al insha abu ne wanda yake na Allah duk waɗannan sifofi ne na fi'ilin Allah jalla wa ala to tunani akan irin waɗannan mu yi tunani akan ayyukan Allah na wanda yake yi wanda ba wanda yake sai yi wannan shine zai nuna mana wato kudrar Allah da rububiyyarsa to wanda yake da wannan sifa shine kadai yake cancantar bauta duk abubuwan da Allah ta'ala yake kawo mana na ayoyi da suke tabbatar da rububiyarsa domin ya tabbatar da haƙƙinsa ne na cewa shi kadai ya cancanci bauta shine kadai ya cancanci a bauta masa kuma shine kadai yake da sifar rububiyya saboda haka kada mu dauki sifar Allah abinda Allah ne kadai yake mu ba mu wani abinda kuma muke yi ma Allah kada mu ce za mu hada wani tare da Allah a cikin abinda muke masa jalla wa ala to wannan shine tauhidi duk abinda ake gaya mana na ayoyi domin su nuna mana tauhidi ne Allah ya rayar da mu akan tauhidi ya dauki ranmu akan tauhidi ya tashe mu akan tauhidi ya shigar da mu aljanna da albarkar kalimatu la ilaha illallah muhammadu rasulullah subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kafin mu tashi akwai sanarwa akwai ƴan uwan mu dake cikin kungiyar jama'atul idaratul bid'a wa iqamatus sunna da suke neman tallafi na marayu sun zo da sunan kwamiti na tallafawa marayu cewar suna neman taimako don a tallafa ma yara marayu da kayan sallah don sanya farin ciki da murna a cikin zukatansu kamar yadda ƴaƴa masu iyaye ke fitowa tsaf-tsaf a ranar Idi a bana wannan kwamiti ya shirya yi wa yara kimanin 5,000 kayan sallah muna maraba da tallafin atamfofi yadi shadda ko kudin dinki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana taimakon ku kuma ana azurta ku ne da addu'o'in raunana daga cikin ku maraya mai rauni ne wajibi ne mu kula da su mu taimaka musu ko mu ma samu Allah madaukakin sarki ya taimaka mana Allah ya bada ikon taimakawa wannan kwamiti ya fara irin wannan aiki a shekara ta 1429 shekara uku da suka wuce a wannan shekara an yi ma marayu 130 kayan sallah a shekara ta 1430 ake ma maraya 100